Masaurare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalul ma duk a jamhuriyar ta Niger. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan VOA Hausa.com kuma sashen Hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsa Bello dan mai suru da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan daren. Za a ji cewa yan Shi'a sun yi zanga-zangar neman a sako Sheikh Elzazzaki inda ake zargin su da tara hanyoyi a majalisar dokokin Najeriya. Su kuma suke cewa
to akwai wani ɗan siyasa wanda aka zabe shi ya shigo majalisa ko ya zama gwamna ko ya zama kansila ba tare da yayi gangami ya tsaye da gari chak ya tara hanyoyi ba. Duk kungiyar addini tana tara hanya in lokacin gudanar da tarukan ta, ai yawan jama'a shike sa a tara hanya.
To kan wannan batu na yawan arangama tsakanin hukumomin Najeriya da ƴan Shi'a wanda kan janyo asarar rayuka da dukiyoyi, za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi bayan labaran duniya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha cikakkun labaran duniya.
Prime Minister Britania Theresa May ta yi amfani da gubar da aka saka wa tsohon dan leken asirin Rasha Sergei Skripal da ƴarshi a kokarin ta na kare hukuncin da ta yanke na umartar jiragen yakin Britania da su shiga cikin harin da Amurka za ta kai Syria ba tare da ta tuntubi majalisa a fari ba. Ta sanar da hakan a ɗakin majalisar da ke damƙe da mutane, inda ta ce hakan zai yi wa ƙasar amfani domin hana harin makami masu guba da ka iya aukuwa nan gaba a cikin Syria kan titunan Birtaniya ko kuma waɗansu gurare ma. Kuma ta ƙaryata raɗaɗin ɗin da ake ta yi na cewa tana bin umarnin Amurka. Ba mu yi wannan dan shugaba Trump ya sa mu yi ba, a cewar ta, mun yi hakan ne domin shi ne abin da ya kamata a yi. Ta ƙara da cewa wannan ba wai shiga tsakani a yankin yakin basasa bane ko kuma canja tsarin mulki. Maƙasudin abin shine a rage makaman gubar da Syria take da su a jikke ta hanyar kai kayyadaddan hari kan kayan, a yayin da kuma ake kokarin kare garuwar tashin hankali da kuma kaucewa kashe-kashen fararen hula. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tare da jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon sun yi watsi da ikirarin da Rasha ta yi na cewa na'urorin tsaro na sama sun tarwatsa yawancin makamai masu linzamin da suka auna kan wasu muhimman cibiyoyin makaman guba da ke Syria. Kafofin yaɗa labaran Rasha sun rawaito abinda hukumar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin, cewa na'urar daƙile hare-haren makamai ta Syria da ake kira Panther S1 ta yi nasara da kusan kaso 100 a ƙoƙarin da take a lokacin da take tarwatsa jiragen yakin saman Amurka a safiya Asabar. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenkov ya ce na'urar ta Panther ta cilla wasu makaman kariya 112 da suka tarwatsa 71 daga cikin 103 da Amurka da Birtaniya da Faransa suka harba. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daram akan kudurinsa na janye sojan Amurka daga ƙasar Syria, duk da kalaman da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. Wata mai magana da yawun fadar Sarah Huckabee ta ce daman matsayin Trump bai taɓa canzawa akan wannan lamarin ba, da haka har yanzu yana nan akan shirinsa na janye sojan Amurka ɗin daga Syria. A jiya Lahadi ne dai shugaban Faransa Macron yake cewa kwanaki 10 bayan da Trump ya bayyana aniyarsa na janye sojan, Faransa ta neme shi da ya sauya shawarar, ya kyale sojan Amurka su shiga da zama a Syria kuma ya amince. sai dai kuma daga bitani shugaban na Faransa ya nemi ya gyara maganar tashi inda yace kasashen nasu biyu na ci gaba da zama akan turbar ganin an murkushe mayakan ISIS dan maido da zaman lafiya a Syria. Kasar ta Faransa dai ta bi bayan Amurka da Ingila wajen kai farmaki a kan Syria a ranar Asabar din shekaran jiya. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar din da ta gabata akan wani barikin sojan majalisar da ke arewacin kasar Mali. An kashe akalla soja daya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a lokacin wannan harin wanda aka kai a kan barikin da ke Timbuktu. Kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji 7 na Faransa. Rundunar soja Faransa ta ce maharan sun nuna kwarewa sosai wajen shirya kai farmakin wanda ya hada da shigar burtun da suka yi na sanya kayan sojan Majalisar Dinkin Duniya na rundunar da ake kira MINUSMA. Har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar ta fito ta dauki alhakin kai harin ko da yake an san cewa akwai kungiyoyi masu matsanancin ra'ayi da dama da ke zauna a yankin da abin ya faru.
Hafsa Bello da mai suru aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji yau a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi arangama tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya har ma yanzu haka wani na cikin mawuyacin hali. Kan haka wakilin mu a Abuja Nasir Adamu Ilhikaya ya tuntubi ɗaya daga cikin jagororin ƴan Shi'a mai suna Samuna Azarai don jin ƙarin bayani game da musababin zanga-zangar sai ya ce
ba arba ko wani hatsaniya muka da su ba. Yau mun fito a daidai wajen a Human Rights Commission jami'an tsaro na ƴan sanda suka ringa antaya mana barkonan tsohuwa da kuma
wato mana Saminu maganar da nake duka mun samu labarin cewa an yi wannan arbar an kama wasu daga cikin ƴan kungiyar ku. Ma'ana yanzu wani hali mutane nawa suka samu raunuka mutane nawa ne kuma aka tafi da su ofishin ƴan sanda?
Mabiya Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki waɗanda aka kama sun kai wajen akalla mutum 200 a wasu kuma suna tare da wato raunuka ne a jahabi da kuma duka waɗanda jami'an tsaron ƴan sanda suka yi musu bayan sun kama su. A wasu kuma muna tare da su suna karɓan magunguna daga ciki har akwai wanda an harbe shi a kwakwalwarsa ta fito yana nan dai rai kwakwai mutu kwakwai.
Amma Saminu in ka duba kusan ƴan sandan nan sun sha cewa wannan muzahara da kuke ba ta kan doka ba kwa neman izini kuke fitowa.
Bisa dokokin tsarin mulkin Najeriya neman izini domin gudanar da zanga-zangar limana ma ai haramun ne. Babu police permit musamman jerin gwanan da muke yi na zaman lafiya ne muna yi ne domin mu kare wato ƴancin shugabanmu jagoranmu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki wanda hali yanzu yake tsare a hannun wato jami'an tsaron farin kaya kuma yana fama da matsananciyar rashin lafiya tare da mai ɗakin shi malama Zinatu Jin Ibrahim.
Saminu Azari abinda nake cewa wanda baka ji ba kwanaki ƴan sanda sun nuna wasu bama-bamai na kwalba da suka ce ku ne kuke yawo da su lokacin irin zanga-zangar nan taku me za ka ce kan wannan?
Kamar me kenan wato?
Bom da ake sa kwalba a jefa.
Wannan wato zuki ta malli ne sai dai ko in su ne suka dauko suka nuna domin su shafa mana kashin kaji. Ai kowa ya san mu mu masu son zaman lafiya ne na zaman lafiya.
Aminu Azari Abuja nan nan ne headquarters Najeriya. Aka ce kullum ana yin zanga-zanga a birnin nan al'amuran gwamnati za su samu cikar.
To ai Abuja dan kasa yana da yancin ya shigo cikin birnin Abuja ya gudanar da gangamin sa na lumana ba matsala bane idan mun shigo Abuja muna zanga-zanga domin a sako mana shugabanmu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki.
Jami'ai suna cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta ajiye shi ne saboda ta kare lafiyarsa saboda fitowarsa za ta iya kawowa tashin-tashina a ƙasa.
Ai dama mu ba 'yan tashin-tashina bane ba. Ya za ka ce kana tsare da mutum wai saboda ka kare masa lafiyarsa kuma ba shi da lafiya kuma yana neman a fita da shi ƙasar waje domin a duba lafiyar idansa?
Idan ana maganar cewa ana yin zalunci ku kuma wani irin adalci kuka ga kuke yi idan kuka je kuka toshe kofar majalisa ba shiga ba fita da mutanen da aka zaɓe su domin su yi aiki kuke hana su zirga-zirga?
To akwai wani ɗan siyasa wanda aka zaɓe shi ya shigo majalisa ko ya zama gwamna ko ya zama kansila ba tare da ya yi gangami ya tsaye da gari cak ya tare hanyoyi ba? Duk kungiyar addini tana tare hanya lokacin gudanar da tarukanta. Ai yawan jama'a shi ke sa a tare hanya kusan kowa yana tare hanya.
magana tare hanya magana ne da kowa ke yi.
Ma'ana idan kowa yana yi in ba daidai bane me yasa ku kuke yi?
Ai ba wai ana tare hanya bane saboda a takurawa jama'a, yanayin cunkoson jama'a ne.
Saminu Azari, mun gode kwarai da gaske.
Kuma da Allah na gode dai. Haba Najeriya.
Haba Najeriya. Sallaikan kuma a gaida Nasiru. Kamar yadda aka ji bayan labaran duniya, za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan batu na yawan rikici tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan Shi'a. To an kammala labaran duniyan, da haka ga dai ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To masu sauraron mu, kamar yadda muka ce, yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da yawan arangama da ake tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan Shi'a, wanda abin kan kai ga rasa rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Muna son mu ji ra'ayinku kan yadda za a fito ma wannan al'amari. To ga kira daga Nasarawa. Ke kallaye daga Nasarawa.
Malam Aliyu Abubakar.
To Malam Aliyu Abubakar, ka dan nisanci rediyonka, muna jin ka.
To maganan zanga-zangan 'yan Shi'a ne ba?
Maganar ta yawan tashin hankali tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan Shi'a da kan kai ga rasa rai da dukiyoyi.
Gaskiya ba kyauta ba, saboda addini ne, kuma addini bai yarda da tashin hankali ba.
To don haka ina mafita, me ya kamata gwamnati ta yi, saboda su 'yan Shi'a sun faɗi buƙatar su, gwamnati ta faɗi nata matsayin, me kamata kake ganin a yi don a samu maslaha?
Abin da gwamnati ya kamata ta yi, in gaske ne yana so ya ba su kariya, ya fito da shi fili a ganci, kowa ya ganci ya tabbatar ya an ba shi kariya na fi sabilillahi. Sun kuma ba haka ba, kuma su ma zanga-zangar da suke su rage, saboda addini bai yarda da tashi hankali ba.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu kaɗa sakkwaton Shehu Waki. Kallaye a Sakkwato.
Kana magana da Kabiru Abubakar, Bolan Yaki, shagarar local government.
To muna jin ka Malam Kabiru.
Ni gaskiya ra'ayina ban goyon bayan ainihin irin tashe-tashen hankula ko zuba jini da ke faruwa tsakanin gwamnati da 'yan Shi'a. To ya kamata su ma su san irin abin da aka ce ma addini, irin yadda suke yin jerin gano su zo su tare hanya, ko mara shi lafiya gare ka, ko neman halar da yake ciki, ba ka samu inda za ka wuce ka je a ba su attending na cikakken kulawa. To ya kamata ita ma gwamnati ta ku ta sa doka na cewa duk wanda ba wai 'yan Shi'a ba ko ɗan izala ko 'yan ɗariƙa, kowa dai ya kasance an ba inda zan zai taro ko wa'azi, ya kasance hanyar da za a bi a wuce, to an yi ta ba tare da an taho an takurawa mutane ba. Mahimmancin yadda ake samu.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Kaduna garin Goyon Wake. Kallaye a Kaduna.
To kalma shi, barka da yammaci.
To barka da warhaka Murtala.
Sunana Murtala, kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Haka.
To abin da za mu faɗa ba zai wuce abin da kotu ba, don duba kaga kotu tana gaba da kowa a ƙasa. Shi kowane al'umma dai muna roƙon gwamnati ce mu kowa adalci, ko da ma dabba ne akwai adalci wadda dole ne a kiyaye mai haƙƙinsa. To mutanen nan ita gwamnati ta ga akwai wani haƙƙi da gwamnati ta bada ta kiyaye, to ai sai a ba su din, tunda gwamnati da hukuma ko kotu ta yanke wani hukunci, in kuma suka duba su a kotu ba ta ce a ba su saki malamin su ba ko makamanta haka, to shi ɗan su al'umma sai su cigaba da haƙuri. Zanga-zanga dai ba zai kawo yadda su ta addu'a da sauransu dai. Allah ya kawo musu kyakkyawar fahimtar juna da gwamnati, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala. Da Kaduna bari mu je mu Biyu. Wace kallaye a Biyu?
Malam Musa Ilyas ne daga Biyu.
To Malam Musa, muna jin ka.
ra'ayi na ka san matsalar yan shi'a duk ya kamar shi ne gwamnati bisa hankali mutane masu tarzoma duk inda suke ni mazaunin Kano ne wajen shekara na 46
amma malam muna san kawai ka kawo ra'ayinka game da hanyar da za a warware wannan matsala kar ka tura
yawa gwamnati ka san tana da dabaru da dama wanda ya kamata a ce kamar shi shugaban nasu yanzu Idan Azanzaki ya zama sa a zariya ba wanda ba su iya abu nan
to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Taraba wake kan laye a Taraba
sunana Yakubu a katsala da karamu kuma kokarin jiyar Taraba
to mallam Yakubu muna jin ka
ni ra'ayi na dai yadda za a warware wannan al'amari shine gaskiya su mabiyan su ji tsoron Allah su san duk abun da za su yi su yi shi domin Allah duk abin da ya saba mu addini su kauce mishi kuma duk abin da za su yi akwai littafi akwai alkur'ani su bi faɗin Allah mana su yi wanda bai saba ba gwamnati ma ta ji tsoron Allah ta musu hukunci daidai da laifinsu wannan shine ra'ayi na Allah ya samu dace
to mun gode na Taraba to mun gode mallam Yakubu kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku game da mafuta mafuta muke son yawa game da wannan matsala to bari mu je mu Sokoton Shehu wake kan laye a Sokoto
kana magana da Abubakar Haram din
to mallam Abubakar muna jin ka
to ni ke shawara ta wanda zan bayar abinda na ga ya ci dakewa a saurari kukan na abinda magana da aka yi ta cewa kotu ta ba da izini to abin cika in ya tabbata haka ne to a saka musu shugaban ya so koda da yadda za a bashe shi to a bashe a duk samu a zauna lafiya
to mun gode na Shehu kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wannan matsala ta yawan arangama tsakanin jami'an tsaron Najeriya ko kuma hukumomin Najeriya da yayin shi a bar mu je Katsina duk kowa ke kalla a Katsina
hallo
waye
ba gane da
to muna jin ka
Ayuba
muna jin ka
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
za mu gana da kanka Katsina state ne
eh muna jin ka
ba ko lokacin Allah to akan wannan al'amari mu muna kira dai ga an fi ga shi shugaban kasa yayi hakuri ya saka musu malam ko kuma su ba shi hakuri dai a gudo ka dai a zauna lafiya
haka
yawa
to mun gode sosai
barkan Allah ba
mun gode sosai da wannan shawara ka gajeruwa amma mai amfani bari mu je mu Jigawa ke kalla a Jigawa
to dai almasi kana magana da kadi ko sadarwar shi da sadarwar
to mallam Rabu amma sai ka dan ƙara murya kuma ka dan nisanci rerowanka kamar akwai dan tangarda muna jin ka
to mallam Ibrahim almasi ni shawara ta ne ita ce ya kamata su bi kallon mata hanya mai kyau ya kamata ma alada
mai ita ba to mallam Rabi an dai dan ji ka amma gaskiya mujinka tana rawa koko na ce sautin na rawa don haka kai hakuri zamu dan an ji ba ce can dai zamu waiwayoka bari mu je mu Kaduna wake kalla a Kaduna
sun alaji da mun shirka mun gombo kalmun kuma ne rajar Kaduna
to muna jin ka
ran kan ba wato magana kuma tsakanin yan shi'a da gwamnati ko wata bangare ya kamata ya ce sun magana da adalci
haka
ko kai magana ake kasan tsarin gwamnati ta yanke hukunci ko ta yanke hukunci to wata da kuma ta yanke
to mun gode da ra'ayinka kai ma layin ka na rawa da alamar dai muna dan fama da tangarɗar waya amma dai a ci gaba da kasancewa da mu bari mu je mu Yobe wake kan laye a Yobe
eh sarkin fa ne daga Yobe
to sarkin fa muna jin ka
to ra'ayi na anan abin da yake daga tayi game da shari'an su yan shiya da gwamnati abin da magana tun da kana kotu zuwa da gani ba da wani hara ba da zanga-zanga kare hankali kaga kullum suna zuwa suna fita ana bugu fita na wani ba su ga bane amma duk abin da nani ma da hikimomi suka ji kotu kaga an yi to su ma da sauki amma haka suna zuwa ana kashe na bugu ba su ga bane a gare su
to saboda haka sa mu nutsuwa su bi hukuma a hankali in sha Allah Allah wanda rabon da zai kai shugaban su amma hakan da suke ya ta gabata hankali a gare su ra'ayina kenan daga yobe
to mun gode da ra'ayinka bari mu koma Nasarawa ke kallai a Nasarawa
Ibro Musa
to Ibro muna jin ka
Ibro man ne ku daga Nasarawa makama dogo
muna jin ka sosai ci gaba
al'amarin shi'a da gwamnati ya kamata a riƙa yin adalci ko ba ka ba saboda abubuwan abtun da kotu ana da mulkin demokradiya ne an ce kotu ta ce a saki to a sake shi mana tunda dai an yi abubuwa ne wanda ba daidai ba kuma an yi sun keta doka doka kuma ta an je an yi bincike an ga cewa ba su da abin mai tunda kotu ta yi hukunci duk ana karkashin kotu ne a sake su don a samu a zauna lafiya wannan shi ne ra'ayina
to mun gode sosai da ra'ayinka da kuma na dukkaninku da kuka ba da ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to yanzu kuma ga shiri na gaba
labaran wasanni
jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cewa kuka samu shirin labaran wasanninmu na wannan litinin to daman dai galibin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City duk sun san cewa za a nada su a matsayin zakarun Premier League na Ingila ko da yake an jinkirta abin saboda abin da ya faru a makon jiya amma dai karshen ta bayan da aka ci Manchester United ta sha kashi a hannun West Brom da ci daya da babu aka tabbatar da nadin su Manchester City din a matsayin zakarun Premier League na kakar wasanni ta shekarar 2017 zuwa 2018 din da muka shigo jarida Evening Standard ta bada rahoton cewa tun makon jiya kamata a ce su ƴan Manchester City sun dare kan wannan kujera ta zama zakarun Premier League din amma sai suka yi sakarci ko sakarcin barin Manchester United su ci su ci 3-2 bayan kuma a farkon lokaci su ƴan Manchester City su ne suke gaba da ci 2-2 akan ƴan Manchester United a wasan ƙarshe da suka yi a makon jiya to wannan sai yasa dole aka jinkirta nada su a matsayin zakaru har na tsawon kwanaki 8 to amma kashin da su Manchester United suka ci a hannun West Brom din na ci 1-0 yasa aka zo ƙarshen ta dai aka yi wannan bikin na baiwa wannan kungiyar da ke karkashin Pep Guardiola wannan matsayi nasu kuma su ƴan Manchester City din kuma ko bayan wannan nasarar da suka samu a dalilin kashin da Manchester United suka sha su kansu sun cika nasu aiki domin sun ci Tottenham ci 3-1 a kwallon da suka yi ranar Asabar din shekarun jiya da ta wuce to bari mu je ga tsarin Ghana inda aka yi wani abun ba sabon ba aka kafa wata sabon kungiyar kwallon kafa ta mutane da suke da nakasa a jikinsu wanda kuma suke da ko kafafun da aka yanke ko kuma suke guragu ne ko dai suke da wata nakasa ta wani bangare na jikinsu abin da aka yi wannan gagarumin biki na bude ko kuma gabatar da wannan kungiya a gabanin jama'a kuma aka ba da sanarwar cewa wato kungiyar za ta samu mazauni ne a lardunan Ghana daban-daban da suka hada da Greater Accra da lardin Ashanti da lardin gabacin ita Ghana din da na tsakiya Daniel Ni Mensa shine sabon shugaban wannan kungiya da aka kafa wanda kuma a lokacin da ake bikin gabatar da ita yake fada cewa an shirya wani committee na musamman da aka bashi aikin ya fito da wani sabon tsari da zai sa ya gudanar da kungiyar a matsayin ta kasuwanci mai cin riba sosai kuma domin a taimaka domin dauke mutane da watakila baraza su daga kan tituna idan ba dan sun samu shiga irin wannan kungiya din ba wannan kungiya tana da daurin gindi na manyan kamfuna da yawa a can Ghana din da suka hada da kamfanin man fetur na Ghana din da bankuna irin su na Access Bank da Zenith da kuma Tullo da Glico da kuma kamfanin waya na MTN to da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wutan Allah ya nuna mana huta lafiya
yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a karkashin shirin bada tukunci na Amurka da ake kira da warfare justice ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bada tukuncin kudin dalar Amurka miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayani da za su ja a gano inda shugaban kungiyar 'yan ta'adda Al-Nusra Front ko kuma ANF yake. Wannan ne yunkurin bada tukuncin farko da aka saka akan shugaban kungiyar ƴan ta'adda An-Nusra wadda wani bangare ne na kungiyar Al-Qaida kasar Siriya. A shekarar 2013 Al-Jawlani yayi mubaya'a ga kungiyar Al-Qaida da shugabanta Ayman Az-Zawahiri bayan da ya bayyana rashin daidaitonsa da kungiyar ISIS a bainar jama'a. Sannan a shekarar 2016 cikin wani faifan bidiyo ta yanar gizo ya nuna yadda yake yabon kungiyar ta Al-Qaida da shugabanta tare ma da canzawa ta su kungiyar suna daga An-Nusra zuwa Jabhat Fight Ash-Sham. Kungiyar ta'addanci ANF a gargashin jagoranci Al-Jawlani ta gudanar da ayyukan har-haren ta'addanci da dama a fadin kasar Siriya da suka fada kan dimbin fararen hula. Ko a shekarar 2015 kungiyar sai da ta bada sanarwar sace wasu ƴan kabilar Kurdawa fiye da mutane 300 a wani shingen bincike, sai kuma wasu mutane guda 20 da kungiyar suka bada sanarwar sun yi musu kisan gilla a ƙauyen Druze dake yankin Idlib a Siriya. A cikin watan Janairu shekarar 2017 kungiyar ANF ta hada gwiwa da wasu kungiyoyi da dama masu ra'ayin riƙau domin kirkiro da wata kungiyar bai daya mai suna Hayatat Tahrir Sham wato HTS a takaice. Kungiyar ANF ta ci gaba da kasancewa wakiliyar Al-Qaida a Siriya karkashin jagorancin Jawlani, ita kuma kungiyar a matsayin wani jigo na HTS. A cikin shekarar 2014 ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyar ANF a matsayin kungiyar ƴan ta'adda. Bugu da ƙari kuma a shekarar ne ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanya kungiyar a jerin kungiyoyin da ta kakkabawa takunkumi. To a shekarar 1984 da aka fara shirin gwamnatin Amurka na bada tukunci ga masu fallas ƴan ta'adda, zuwa yanzu shirin ya biya fiye da dala Amurka miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka bayar da bayanai da suka yi sanadiyar kama ƴan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki daya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da Al-Jawlani ta shafin yanar gizo na www.rawarforjustice.net. Muna kira ga duk wanda ke da wani bayani akan Al-Jawlani da ya tuntubi ofishin shirin gwamnatin Amurka na bada tukunci akan adireshin email wato info@rawarforjustice.net. Ga mazaunan arewacin Amurka kuma suna iya buga wayar tarho akan lambar nan 1-800-877-3921 ko ku aiko da wasika kai tsaye zuwa da Warfar Justice, Washington DC 2-0-5-2-0-USA. Sannan gwamnatin Amurka ta yi alkawarin sirranta duk wanda ya bada bayanai. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To ga shiri na gaba wato labaran duniya amma fa a takaice.
Prime Minister Britania Theresa May ta yi amfani da gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asirin Rasha Sergei Skripal da 'yarshi a ƙoƙarinta na kare hukuncin da ta yanke na umartar jiragen yaƙin Britania da su shiga cikin harin da Amurka za ta kai Siriya ba tare da ta tuntuɓi majalisa a farko ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tare da jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon sun yi watsi da ikirarin da Rasha ta yi na cewa na'urorin tsaro na sama sun tarwatsa yawancin makamai masu linzami da suka auna kan wasu muhimman cibiyoyin makaman guba da ke Siriya. Kafofin yaɗa labaran Rasha sun rawaito abinda hukumar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin, cewa na'urar daƙile hare-haren makamai ta Siriya da ake kira Panther S1 ta yi nasara da kusan kaso 100 a lokacin da take tarwatsa jiragen yaƙin saman Amurka a safiya Asabar. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar munanan farmakin ta'addancin da aka kai ran Asabar ɗin da ta gabata akan wani barikin sojan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin ƙasar Mali. An kashe akalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin wannan harin da aka kai akan barikin da ke Timbuktu, kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji 7 na Faransa.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai kuma gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma
Hafsat Bello dan mai soro
da Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da indi ne mu na wannan lokacin Daf Magnus, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.